السلام عليكم ما أصرار ربك ما داش نشكي ده سكاد هر كلهم مكارن تاكي هكي نعم هدم أيو زاو فارد جوبة تقدم مدى تبيو باين چسا مرغا يفر كنكو جر كبيو مجتن شرا سونانا سارتي لحاشم جنه Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba takaddama da ta biyo bayan kisan gilla ga sarkin gobiyar a jihar Sokoto Alhaji Isa Muhammad Bawa. Duk masu bin kafafen yaɗa labaru na da bayanin yadda barayin daji suka saci sarkin gobiyar daga Sokoto akan hanyar ta koma gida. Inda ya zauna a cikin kimanin makonni uku. Ana batun bada kuɗin diyya da aka rawaito da farko akan naira biliyan 1. A haka dai margayin da aka saci shi tare da ɗansa ya rasa ransa inda barayin suka ce sun ma binne shi an sako dan bayan biyan diyya inda aka ganshi kwance kan gadan asibiti yana cewa ɗan bindiga sun ce dan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Bozani ya bada kungilan naira miliyan 5 dan sace sarkin da ya sanadin mutuwarsa shugaban kungiyar hadin kan gobirawa Ibrahim Alhassan Gobir ya bayyana matsayin kungiyar ga wannan iftila'i da ya faru
assalamu alaikum wato ai mu wannan abu ne da komai ya girgiza mu kuma ya tada mana hankali kuma mun dauke shi cin mutunci na karshe da kankanci ne wannan abu aka yi mana domin yau duk wanda aka ce baban shi an zo an halakar da shi gaba ne a duk cin mutuncin da za a yi an riga an gama an yi mishi shi to mu abinda muka dau wannan abu da aka yi mana an ci mutuncin mu ne kuma an yi kankan da mu kuma duk waɗanda suka yi abu nan mu ganin muke ba wai kawai sun yi wannan abu bane don kawai shi canki jama'an ma gaba ɗaya aka wa wannan ta'adi ai kishin shugaban ku ga kudin jama'a ne gaba ɗaya aka kashe ma
Alhaji Ibrahim Alhassan Gobir daga faruwar wannan al'amari an wato sai an yi zargi cewa ba mamaki akwai hannun wasu misali kamar an kira sunan dan majalisa Aminu Boza wasu kuma suna ganin sakacin gwamnatin jihar Sokoto ne wasu ma har gwamnatin tarayya ku a kungiyance ya kuka dau wannan zargi ko kuma kuna cikin masu yin zargin ne
eh to mu abin da muka dauka wato wannan sakaci na gwamnati ne gwamnati da ne hakkin ta ne ta kare duka jama'arta wannan abu ya faru tun da ya faru mun sa ido gwamnati za ta yi intervene ta yi rufin din shi in fa mu ba mu dauka cewa sarkin gobir zai kwana biyu ba hannun ɗan ta'addan nan da abin ya stretch har ya kai wani lokaci da lokacin hankalin mai koma taki domin ta nuna cewa gwamnan ba ta da wani interest na rufin din shi ko na kubutar da shi wannan ko babu makamu daga bangaren muna ganin akwai sakaci sosai daga bangaren gwamnati wanda ta nuna bata damu ba kai har yanzu ma da bayan abin da ya faru ai mun ga alamar cewa gwamnati ta damu ba domin duk da maganar nan da muke dake har yanzu ba bamu san inda da sarkin gobir take ba muna kuma so a bamu da wannan tashi mun yi kira cewa ai kokari a bamu da wannan domin mu dawo da shi cikin jama'ar sa ai masu cewa kamar yadda ake yi da wannan har yanzu babu wani abu da muka ji wanda gwamnatin tana yi game da wannan abu
Alhaji Ibrahim bayan an tabbatar da kisan gilla ga shi mai martaba sarki zuwa har zan tawar da muke da kai dinnan ba a san inda gawar sa take ba
ba sani ba kuma mun kira don radio da kuma paper muna kira cewa a taimaka a nemo mana inda gawar sarkin gobe take a hannun ta mu na shi domin a hannun ta mu ita domin mu yi masa tuwa kamar da ya kamata wallahi har yanzu ba wanda ya ce muna ga matakin da ake dauka na ayi recovery din da Hausa ba
dangin margayin Muhammad Sha'ibu Bakwai shi ma ya bayyana takeicin da iyalai da dukkan gobarawa ke ji kasancewar bayan kashe musu sarki har yanzu suna fama da rashin tsaro a yankunan su
abun mamaki ne a kasar nan mutum mai daraja sarki mai martaba wanda ya fito daga irin wannan daula ta gobe da daddayar daula wadda ta dade tana ba da gudunmuwa ta kowane bangare na cigaban kasar nan a ce an waye sahiya yau a Najeriya
ana iya sace uwan mawa wani wanda yake mawaki ne a siyasa ya za ana iya kwato ta daga hannun yan ta'adda ta bangaren kudin fansa kuma bayan an bada kudin nan har a zo a ce a hukumance an kama waɗanda suka yi garkuwa da ita ko kuma wasu daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da ita amma abin kunya a ce mutum mai daraja mai kima a idanun duniya a kasar nan ba sarki irin sarkin gobe ko bai da sarauta ga shekarun shi da irin da yayi aiki ya baututa ma kasar nan a ce an yi hontar da shi an kyale shi har a kai ga gabar da yan bindiga za su halaka shi duk matakan tsaron da ake gani duk bayanan sirri da ake gani duk leken asirin da ake gani muna da kwararru a kasar nan wannan abun ban takeici ne abun ban haushi ne kuma abun da in ba don da ya kama dole ba abun kunya ne ga dan kasar Najeriya har ya fito ya furta irin waɗannan maganganun domin ba ci gaba bane ci baya ne ga kasar nan da al'ummar kasar nan bayan kama sai bayan mutuwar sarkin gobir ka duba halin da muka cincikan mu kusan kullu sai an shiga gari dai bayan dai ana kashe mutane ana dukan mutane a wannan yanki namu to kaga da wace zamu ji al'ummar kasar gobir ce wannan al'amarin na mutuwar shi mai girma sarkin gobir raɗaɗin za a bar mu da shi ko kuma abinda kuma aka biyo mu da baya gare shi ana yi muna dai bayan dai wani zamu ji a kasar nan kaga wannan al'amari abu ne wanda gwamnati ya kamata ta dauki mataki wanda ya kamata ko mataki na gaugawa domin idan ka kalli fayafayen bidiyon da waɗannan su ƴan ta'adda ke saki na wasu maganganu da suka yi game da sarkin gobir suna maganganu ne mu wanda muke kallo kamar ana so a haifar da wata fitina ce ko wani tashin hankali tsakanin waɗannan kabilun guda biyu na Hausawa da Fulani ana so a bata wannan zamantakewa wanda yake tuni ma ta baci ta yi kamari illa shi an ce idan abu ya bace to hankali ba zai bace ba kuma ka ji bayanin da mai girma sarkin sultan na Cibiri yayi cewa mun gogirawa mun gadi yaki amma ba mu gadi ta'addanci ba kuma yana kira ga duk gogirin da a cikin duniya cewa ya bar mu Allah wannan al'amari ya dauki cewa abu ne ya zo daga Ubangiji ko mu ne nisa kai ya wannan al'amari wajen Ubangiji
to Allah ya kyauta an nuna hoton bidiyon dan marigayin kwance gidan asibiti yana cewa ɗan bindiga sun ce dan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza ne ya ba da kwangilar naira miliyan 5 dan sace sarkin da ya sanadiyar mutuwarsa to sai dai mutumin da aka zarga Aminu Boza ya nesanta kansa daga wannan zargi
to abin da ke faruwa ai a matsayina na musulunci da muka magana da kai ai magana ta farko na ce ni Aminu Aminu Boza billahi da zina ilaha illa huwa ban taba shi da wata hulɗa da danta ban taba sani ina da wata hulɗa da koda mara gaskiya ba sai koda ayi rashin gaskiya ma a gwamnatance to ba a taɓa yi daidai ba saboda haka kuma ai dama shi musulmi duk musulmin da yace billahi da la ilaha illahu ya kare magana ta riga ta kare kana cikin sanin musulmi ka san tsakanin ka da kai da Allah so kaga ita wannan ita ce final ita ce rantsuwa idan kace billahi da la ilaha illahu kai rantsuwa guda uku gaba daya dama dokar qur'ani ka dokar qur'ani a hannu dama wani abu ne wanda ku tafi wanda domin a bada tsoro amma wannan rantsuwa wanda ka faɗa da bakinka ita ce rantsuwa ga shari'a dama duk mutumin da yace wallahi tallahi billahi da la ilaha illa huwa ya riga ya kada rantsuwa da ubangiji na biyu duk mutumin da Allah ya shi a matsayin na musulmi yace wallahi tallahi billahi da la ilaha illa huwa ya riga ya kada ta wanda yake shi Allah shine mai hukunci ga kowane al'amari to kaga tun magana ta da kai magana ne fara yi kenan na cewa billahi da la ilaha illa huwa ta sunna wa ta hulda da santa abba ban taɓa sanin na yi wani haɗin baki ban ta'adda ba musamman ma ni billahi allazi la ilaha illa huwa yadda ban son shaytan wallahi haka ba ni son ban ta'adda har abada ko wane ne billahi allazi la ilaha illa huwa
masu sauraro kun dai ji kaɗan daga martanin ɗan majalisa Aminu Boza kan zargin haɗa kai da ƴan bindiga sai a biyo mu shirinmu na gaba domin jin ci gaban shirin yanzu a madadin nasu Adamu Yalinka da ya taimaka shirin ya zo gare ku Nisar Fil Hashim kuma ke cewa muka tsince lafiya.